sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da shadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya mazauna yankin arewacin kasar na bayyana halin kuncin rayuwa da fargaba da suke ciki saboda cigaba da tabarbarewar harkar tsaro a yankin. A jamhuriyar Niger, yayin da 'yan makonni ya rage a gudanar da zaben shugaban kasar, za ku ji wata matsaya da wasu mata suka dauka a wannan karan. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan masu garkuwa da mutane da satar shanu a Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Washington DC. To amma kafin nan ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Kamfanin Moderna mai hada magunguna ya ce a yau Litinin zai nemi izini na gaggawa a hukumance don fara raba allurar rigakafin cutar coronavirus a Amurka da yankin nahiyar Turai. Bayan gwajin da ya yi ya nuna maganin zai yi aiki da kashi 94 cikin 100. Wannan neman izinin da kamfanin na nufin jami'an lafiya za su fara yi wa marasa lafiya allurar nan da zuwa tsakiyar watan gobe da daya daga cikin allurar rigakafin cutar waɗanda kamfanin na Moderna da Pfizer BioNTech suka samar idan har hukumomin da ke kula da ingancin magunguna suka sahale musu. Kamfanin na Moderna ya ce ya yi gwajin rigakafin akan mutane 30,000 kuma sakamakon ya tafi daidai da ka'idojin kare lafiyar kananan yara. Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargadi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa, ya ce adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa bayan hutun cika-ciki ko Thanksgiving da aka kai mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar. Har ila yau a jiya Lahadi, Dr. Deborah L. Brinks, mai kula da kwamitin coronavirus na fadar White House, ta faɗa a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS cewa mutanen da suka yi tafiya a lokacin hutun dole ne su ɗauka cewa sun fuskanci barazanar kamuwa da cutar ko kuma sun kamu da ita, saboda akwai buƙatar su je a gwada su a mako mai zuwa. Ta kuma yi kira ga mutanen da suka yi tafiye-tafiye a lokacin hutun da su kaucewa yin mu'amala da mutanen da shekarunsu suka wuce 65 ko kuma suke da wata cuta. Gargaɗin likitoci ya zo ne yayin da a ranar Asabar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan Nuwamba kaɗai a Amurka ya kai miliyan 4, wanda ya ninka adadin mutum miliyan 1,900 da aka gani a watan Oktoba. A yau Litinin, Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh, wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar ɗaukar fansa daga shugabannin Iran. A wurin jana'izar da aka yi a ma'aikatar tsaro ta Iran a Tehran, ministan tsaro janar Amir Hatimi ya ce mutuwar Fakhrizadeh ta haɗa kan Iraniyawa tare da ƙara musu himma, sannan ƙasar za ta ci gaba daga inda ya tsaya cikin sauri da ƙwarin gwiwa. 'Yan bindiga sun kai harin kan motar Fakhrizadeh a ranar Juma'a yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa garin Absad da ke yankin karkara. Iran dai ta ɗora laifin kisan kan Isra'ila. Ministan leƙen asirin Isra'ila Eli Cohen ya faɗawa wani gidan rediyon Isra'ila a ranar Litinin cewa yanzu ya san wanda ke da alhakin kai harin. Ga dukkan alamu, dangantaka tsakanin Saudiya da ƙasar Turkiya ta fara kyautatuwa bayan da ƙasashen biyu suka kwashe shekaru ba sa ga miciji, yayin da shugabannin ɓangarorin biyu suka sha alwashin ƙara yaƙin hurɗoɗinsu. Masu fashin baƙi sun yi nuni da cewa abubuwan da suka haifar da alamun kyautatuwar dangantakar na da nasaba da batutuwan da suka shafi fannin tattalin arziki da kuma shirin karɓar mulkin da Joe Biden ke yi a Amurka. haka. Wata sanarwa da fadar shugaban kasar Turkiya ta fitar ta ce shugaba Recep Tayyip Erdogan da sarki Salman sun amince su bar kofofin tattaunawa a buɗe da zimmar karfafa dangantakar kasashen biyu da sauran batutuwa. Kalaman shugabannin biyu na zuwa ne bayan da wasu tausasan sanarwa biyu da ministocin harkokin wajen kasashen na Turkiya da Saudiya suka fitar, waɗanda suka haɗu a gefen taron kungiyar haɗin kan kasashen musulunci a Niger.
To a gaida Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, mazauna yankin arewacin Najeriya na bayyana halin kuncin rayuwa da fargaba da suke ciki saboda ci gaba da tabarbarewar yanayin tsaro a yankin. Sai dai masana da masu nazari na sharhi akan dalilai da kuma hanyoyin bi domin magance matsalar. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kori ya aika mana.
Farmakin mayakan Boko Haram da 'yan ta'adda masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa shine babban kalubalen da ya daibaibaye yankin arewa maso gabas da arewa maso yammacin Najeriya a yanzu. Baga hana galibin manoma aiki da tsagirin suka yi a daminar bana, babbar matsalar da ke wakana a yanzu ita ce farmakin da suke kaiwa gonakan kalilan ɗin manoman da suka samu zarafin gudanar da noma a gonakinsu. Halin baya bayan nan shine wadda waɗansu da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka kai har ma suka kashe manoma fiye da 40 a jihar Borno a ƙarshen makon da ya gabata. Jihohin Katsina da Zamfara da Sokoto na cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fuskantar wannan kalubale.
Ni kaina ɗin nan akwai inda na kashe kuɗi fiye da 200,000, amma 'yan fashi da satan mutane da kashe mutane sun hana noman ko buhu biyu ba zan samu a wajen ba. Muna kallo gonakin sun gagare mu mun kasa noma. Na san wanda inda yake nomawa aƙalla yana noma fiye da buhu 1,000 ta gagare shi. Ya dawo ya kama ya ba da 200,000 ta ƙi nomawa. Haka ya haƙura ya dawo ya sadu da ya samu ƴa ƙaramar gonar da zai noma ya ci. Wannan ƙasa abin da yake nuna akwai maciya amana, akwai marasa tsoron Allah. Yaushe za a je gona mutane suna aiki aje a yayyanka su babu gaira babu dalili, kuma duk masu tsaron nan suna nan kuma suna yawo. Saboda haka ni abinda na fuskanta akan irin waɗannan, akwai 'yan zagon ƙasa akan harkar tsaron, kuma su sani wallahi Allah ba zai basu ba domin zalunci baya tabbata.
Malam Mustafa Muhammad Dandima kenan, malamin addinin musulunci kuma manomi a jihar Katsina. Sai dai dattawan arewa irin su Abdulkarim Dayyabo na cewa
wato ita gaskiya ko da yaushe sunan ta gaskiya, kuma a kowane lokaci akwai ta. Sai dai ake yin amfani da ita kuma a zo a ji kunya tun daga duniya har kiyama. Wato shi dai tsarin mulki dama a ko'ina a duniya ana yin sa ne akan abubuwa guda biyar: don a kare rayukan al'umma, a kare musu dukiyarsu, a kare musu mutuncinsu, a kare musu addininsu. To in a kare maka rayuwa da lafiya da dukiya da mutunci da addini, to shi ne kake da gwamnati. Duk abin da ya gaza wannan garan ka san ba ka da gwamnati. Sai da ni da kai da mu da iri-irin mu haɗu mu yi kanmu gwamnati, mu kare kanmu, kowa ya kula da abin da zai iya kula na kare mu baki ɗaya.
To amma wasu na ganin gazawar gwamnati wajen aiki da shawarwarin masana da ƙwararru da sauran 'yan kishin ƙasa ya taka rawa wajen taɓarɓarewar al'amura a yankin arewacin Najeriyar.
Kiraye-kirayen kafa rundunar 'yan sandan jihohi an daɗe ana yin su, gwamnati tana ta tirjiya ba tare da ta ɗauki matakin magancewa mutane matsala ba. Amma yanzu da gargara ta kai, gashi ana son ai community policing, 'yan sandan al'umma. To wannan din ya kamata tun sanda ake ta maganar irin wannan mafitar da ka da sun ce ayi 'yan sandan jiha, gwamnatin tarayya baki shirya ba, sai ki ce a madadin sa ayi 'yan sandan al'umma. Maza-maza da tuna an ka da matsala, kuma shi yasa wasu mu tun ana zaman lafiya muka goyi bayan 'yan sandan jihar nan. A zauna a tsara shi ta yanda ba za a cutu ba, amma aka dinka tirjiya ba yadda za a yi fa kana fuskantar matsala, kuma mutane sun ce ga mafita, ka ce baka yadda da mafitar su ba, kuma baka bada wata mafitar ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na tsangayar nazarin ilimin gudanar da mulki, Jami'ar Bayar Kano. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To daga batun tsaro a Najeriya sai siyasa a jamhuriyar Niger, inda yayin da zaben shugaban ƙasar ya rage 'yan makonni a gudanar da shi, a wannan karan ba a samu mace ko guda da ta shiga takarar shugabancin ƙasar ba sabanin shekarun baya. Sai dai wasu mata a karkarar maraɗi sun ce bana ta sauya zane domin ba wanda za su tura mota ta tafi ta bar su, daga da magaranga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana.
Duk da yadda ake ganin mata sun dage da cusa kai a harkar siyasa, babu mace ko ɗaya tilo da ta tsaya takarar shugaban ƙasa. Madam Habiba Sa'adu wata ƴar siyasa ce a nan Niger, cewa ta yi matan ma dai ne ba su da haɗin kai.
Matan ma ƴan uwanmu ba su jafa mu ba, mun jam'iyyu ba su zaɓi mata ba. Mu abin da ke ɗan ƙara wannan ɗin mu harka addini, sai a ce ƙasa a ba mace gaba ta ƙasa.
Sai dai daga nasu waje, matan garin Bamo ta jihar Maraɗi ta bakin Zulaimati sun ce su dai sun gaji da tura mota ana barin su da kura, sun hada kansu sun tsaye da mata kan suloli.
A dade su annan sun bar mu baya. Ya mu ma yanzu sai muka ce kai, ya mu mun tashi tsaye. Sai kullum muna musu turin mota. Mu kuma mata mu ne ke da ayyuka gajagar. Yawwa sai muka ce mu ma mu samu maccen mata tashi da hizaka ta da kuzarinta. Kai ta shiga takarar. Ya mu mata muna dahwa mata. Maza ma ka sun ce kai garin nan abin ya musu dadi, su ma maccen nan dahwa mata za. To lalle dai misalin akwai biyu, akwai mai biki, akwai diya. Dan Allah ramana jinjina musu sai muka ce mun gaji da tun mota. Kai matan nan ku shiga kuma ku kama insha mana Allah saboda adama da mu.
Yayin da mai biki Mari da ta aje takarar konsila ta ce yanzu fa kan magiya waye.
Yanzu su takara mun san wanda ke kude mun je wurin shi ba mu aikin banza mu zo mu bi shashasha shina ba mu baka waya shina sai da mu yana yawo. Yanzu ni mai biki Mari na Azadu san takara sunan Fartina Falala. Eh so nake dai in na zama kun sanye in zanki hiddo haƙin mata tunda dai indai ina da raina Allah ta na iya gwagwarmaya. Na dai yanzu mun sha horo Azadu sai ko takarda nawa ake so su dusi mun sai. Kuma aka muka Azadu sai aka Azadu sai mu bi dusan mu sau da kafa mu ga ina ne ya shiga. Dusan nan kuma muka aga waye mutun nawa muke bima sun shiga garangaran saboda abin da ya samu na muke da ma haushi na siyasa saboda komul din mu ba ta da yamaci shine yanzu muka dar madamaru ina ban gari gari ni ne biki Mari tare da yan kwamitin ya muna mu waye ma mata kai kowace ta yi ta Azadu sai kuma mata danginta su ga musu taimaka mata mata dai na mu uku muka aza kan mu ya gamu abin da muka samu muna son mu marka mu mace guda ta wuce.
Sai dai a cewar manazarta irin su Nuhu Salihu Jangwarzo, babbar matsalar a yau ita ce ta rishin kishin ƙasa.
Mutum ya yi takara ya kawo kamar kashi biyu ko kashi uku bisa ɗari. Idan za a zagaye na biyu yana aiki zaɓe wa zai ba da umurnin ashe fama. Wannan ƙuri'u da ya samu zagaye na farko zai ci to idan an ci mulki ga abin da za a bani. Ta zama hanya ta kasuwanci ba hanya ba ce ta kawai neman ci gaban ƙasa ko wani ba. Kowa fafutukar shimi zai samu idan mulki ya samu tunda wani ya san ba mahar za a iya zama shugaban ƙasa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari, yanzu kuma ga Sani Shu'aibu mazumfashi da rahoto na musamman.
Tun daga samun yancin kanta a shekarar 1960 kawo yanzu, Najeriya ta yi arangama da matsaloli iri daban-daban har da yakin basasar da ya gudana tsakanin al'ummar yankin gabashin ƙasar da kuma sauran 'yan Najeriya. Babu wata matsalar da ke ciwa shugabanni tuwo a ƙwarya kuma ya shawo talakawan ƙasa kai kamar taɓarɓarewar tsaron lafiya da kuma dukiyar jama'a. Bincike ya nuna cewa sakacin da aka yi a baya wajen baiwa makiyaya cikakken kariya da bi masa haƙoƙinsu a duk lokacin da aka zalunce su, irin zaluncin da 'yan fashi ke yi masu a wancan lokaci suna sace musu shanu da dabbobi wanda shine kawai sana'ar da suka sani a rayuwa tun daga tashin su har kuma lokacin da za su koma ga Allah ita suka san. To wannan lamari fa shine ya tunzura su domin suna ganin cewa ko sun kai magana gaba dan a bi masa haƙoƙinsu ana yi wa lamarin rukun su kai na kashi har su gaji su yi watsi da al'abarin. To sai su gaji ga cewa su fa ba su ga ta zama ba, domin haka Bahaushe ya ce in laila ta kiya sai a koma basha. To basha kenan yanzu muke gani na wannan kidnapping. A yau rashin tsaro ya sanya ana tsoron tafiya a mota daga wannan gari zuwa wancan gari sai fa in ya zama dole ko kuma inda babu wata mafita, don gudun kada a ci karo da bacin rana mahala su fito kan hanya su tara jama'a su awan gaban kan mai uwa da wabi. Bayanan ya nuna cewa shekaru 15 zuwa 20 baya ba mu san waɗannan al'amura ba sai fa yanzu. To ko da yake waɗancan mutane da sun muka yi bayani ba su yadda na ɗauki muryarsu ba, cikin haka sai gashi ne sa'a a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata ƙungiyar cigaban Fulani da kare musu haƙoƙinsu wacce ake cewa Fuldeko ta yi taron cika shekara guda da kafuwa a birnin Kaduna. A wajen bikin sun tattauna game da sunan wannan kungiya da suka fara kafawa ta farko don yekuwa ga gwamnati da kawo ƙarshen zaluncin da ake wa Fulani na kakkashe su da kuma da sace musu dukiyoyinsu wanda yake shine kadai abin da suka sani a rayuwarsu tun fil azal wato kiwo. To zai nisa a cikin wannan abubuwan ajandodin da suka kawo a cikin wannan taro akwai batun kidnapping wato satar mutane dan neman fansa wanda ke bata sunan Fulani duk inda suka je ana ganin kaman kowa ma haka yake. Alhali kuma ba hakan bane su ma wa'ancan zalunta su akai. To shi sanya sai na zanta da ɗaya daga cikin shugabannin kungiya. Menene kike jin yasa suke ci gaba da wannan har aka mai da shi sana'a?
To assalamu alaikum, sunana da Tanabisa Dahir Muhammad, ni ce former shugabar hukumar ilmantar da ƴaƴan makiyaya. To a gani na dai wannan tambaya da kai din yana da nauyi yanda muka ga cewa ƴan uwanmu Fulani makiyaya halin da suka shiga ciki, kuma zan ce ba laifinsu ne ba completely. An takura su ne, an kwace shanunsu. In ka duba, in ka aka koma baya can aka ga farko-farkon yadda wannan abin ya faru, an yi ta sace dabbobinsu. Dabbobinsu din nan kuma shine dukiyarsu. To ya za ka yi da mutum duk an zo rana ɗaya kawai aka kwace dukiyanka, an tura ka bango, ya ake son kai? Ai dole ne ka samu mafita ko? Amma ban ce mafitan nan a fita a je a yi kisa da ake yi ko kuma a saci mutane. Wannan a sa shi a cikin kwandon shara. In ka duba society ɗinmu na Najeriya babu Fulani kawai ya shiga ba. Al'adarmu na da shi yasa ake dubawa a ce bai kamata ba yanzu ɗin a ce yau Fulani makiyaya ne suke yin wa'innan. Amma akwai hujja. Gwamnati da su ɗin duka ya kamata a zauna a lura da dalilin da yasa aka shiga wannan hali ɗin. A zauna a tattauna a ga yanda za a samu mafita.
To daga a matsayinki na jigo a Fuldeko, ke Fulatanci dangi su yi haƙuri a zauna a teburin sulhu a tattauna a kawo ƙarshen wannan al'amari don ƙasa ta ci gaba.
Dalili ko waɗi min kafi ƙungiyar ɗo Fuldeko ngam min larta ko shafin gurdan fullo ha nder Najeriya be halis ɗaya sifu. Den min yiɗi min hauta hore be maɓɓe ngam kamɓe fu ɓe ɗon nder kungiyar ɗo. Ɓe naati arɗo en ɗo ha nder majum, janguɓe ɗon ha nder majum. Kala pullo pat mo haajata Fulako pat ɗo naata ha nder Fuldeko ngam majum na ayi pat pullo naati ha nder ɗum. Dalila mai bo heɓa en larta kujeji ko shafi Fulako meɗen, ko shafi jangirle meɗen, ko shafi dalilaji ko waɗi hande en fini en tawi fulɓe meɗen en naati irin hali en naati jotta ɗum. Ngam majum ɓeɗo tora bandiraɓe am fulɓe, handi en pat en wara en hauta hore enen fulɓe men ban jotta Fuldeko kafi ƙungiya ɗum. Hande min ɗo waɗa mobgal ɗo, min ɗo larta kujeji ko shafi ɗum pat. Ƙungiya ɗo waɗi nduɓu gotel jotta, ngam man min yiɗi bandiraɓe amin pat wara min hauta hore min lara ko min wawata waɗugo heɓa en darna fitinaji en wontiri. To a cikin Hausa dai na ce alhamdulillahi an kafa Fuldeko yanzu shekaranta guda ɗaya. Shine wannan taro na annual general meeting ɗin domin mu haɗu gaba ɗaya na ajiyan Fulani ƴaƴan makiyaya duka suna ciki, wa'inda aka raya su daga wa'innan makarantu na nomadic education dukansu yanzu sun dawo, ga sunan lauyoyi, doktoci, masu ba da magani, duk fannin da ya kamata a ilmantar da muna nan a ciki a nan da mu da muka horar da su, da su da suka gama suka samu kansu suna karatu suna aiki duk mun hallar a nan domin mu dubi abubuwan da ya shafi rayuwar ƴaƴan makiyaya. Shi ne fa ya kawo mu a nan. Matsalolin da ya shafe su na muhalli ne, karatu ne, rayuwa ta yau da gobe ne, kuma da matsalolin da aka samu fitinan da ya shiga yanzu ya zamanto ƴaƴanmu, ƴaƴan makiyaya, ƴaƴan Fulani sun samu kansu cikin wani hali da suka samu kansu, ko su kansu ba wai sun yi aniya za su shiga wannan abubuwa. Dalilai ne ya kawo suka shiga wannan, domin an taɓa sana'arsu. Sana'arsu kuma kamar yadda ka sani kiwo, dabbobin nan su ne dukiyarsu. So ka san abin da ya taɓa su ya taɓa su. So in ka duba wannan fitinoni na ai dole ne a tada hankali. So wannan kungiya ɗin an kafa ta tazo ta zauna yau domin shawo hankalin waɗannan abubuwa. Muna so kuma su ba mu haɗin kai domin mu samu mafita.
Wato yanda zaka san lamarin yana ƙara munana a nan yankin arewacin Najeriya shine yadda maharan nan suka kai hari a wani gari da ake cewa Kanoma a karamar hukumar mulki ta Marocin a jihar Zamfara, inda suka yi awon gaba da mutane 30 a wajen masallacin Juma'a ciki ko hadda limamin garin. Suka yi gaba da su, sa'annan kuma ana cikin wannan jimami sai kuma ga labari daga jihar Borno na nuna cewa mahara sun kashe mutane jimla 110 galibin su yankan rago, kamar yadda ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Abuja Najeriya ya bayyana ga manema labarai. Kai ta jiya nan maharan sun tsare hanyar Zaria zuwa Kaduna idan ka wuce Jaji da Kaɗan, inda maharan suka buɗewa motocin da ke wucewa wuta a wannan lokaci. Ana tunanin wasu da dama za su rasa rayukansu kafin a kai asibiti domin raunukan su yayi muni, wasu kuma suna can asibiti a halin yanzu da ake wannan magana. Haka kuma labarin fa yake akan hanyar Kaduna zuwa Abuja, ga kuma wanda abin ya ritsa da shi inda yake aiko da sako a daidai lokacin da suke zaman jiran mahara su tashi kan hanya su kama hanyar tafiya gida.
Abuja Kaduna Road, motoci ga yanan kowa na tsaye karfe 7 da wani abu yanzu haka hanya rufe. Allah ya kawo mana iyaka, Allah ya kawo mana iyaka.
A wani labarin kuma maharan da suka sace ɗaliban nan na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su 8 namiji ɗaya mata 8 sun sako su, amma fa sai da iyayensu suka biya diyyar da ta kama daga 200,000 ya zuwa 1,000,000 da ɗoriya. Sun bi ƙarfi-ƙarfi ne. A da dai sun buƙaci kowane ɗalibi sai an biya 30,000,000 kafin su sako shi, amma da suka ga zahiri 'ya'yan fukara'u ne suka kama sai suka sassauto. Hamma da za su tafi suka ba su 30,000 suka ce su guzurin komawa gida. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kungiyar wasan El Birtani daga san Masar ta zama zakara a gasar zakarun Afirka ta kakar shekarar 2019 da 2020 bayan ta doke kungiyar Zamalek da ci 2-1 a wasan karshe da aka buga a filin wasan kasa da kasa Al Kahira a kasar Masar din dan wasa Muhammad Madgi Afsha shine zura kwallon karshe a raga ana saura minti 4 a tashi wasan lamarin da ya ba Al Hali nasara akan Zamalek da ci 2-1 a gasar zakarun Afirka nan tara wannan ne karin farko a tarihin wasan karshe na gasar zakarun Afirka da aka samu kungiyoyin wasa guda 2 daga kasa daya kungiyar kuma su a santi kwatako ta soma wasannin cancantar shiga matakin rukuni a gasar zakarun Afirka wanda ta fafata da kungiyar FC Nwadibo ta kasar Mauritania yayin da kungiyar Ashanti Gold ta fafata da kungiyar Salitas FC ta kasar Burkina Faso a bangaren kofin Confederation kungiyar Asante Kotoko ta yi kunnin doki da kungiyar FC Nwadibo ta kasar Mauritania din a wasa na farko ta cancantar shiga wasannin rukuni na gasar zakarun Afirka sai dai Asante Kotoko za ta sake fafatawa da Nwadibo FC a wasa na biyu a kumasin kasar Ghana yanzu kuma sai wasannin fitattun gasar League na kasashen Turai da aka buga a wannan mako inda za mu soma da gasar Premier League din Ingila inda dan wasa Edinson Cavani da ya shigo wasan Manchester da Southampton bayan hutun rabin lokaci a daidai minti 46 ne ya taimaka wa kungiyar Manchester United wurin farfado da ita na barke kwallaye guda biyu da kungiyar Southampton ta zura mata ta kuma kara kwallo na karshe dan kasar Uruguay mai shekaru 33 da haihuwa ya zura kwallo biyu a cikin kwallaye uku da kungiyar Manchester ta zura dan wasa Jan Bednarik shine zura kungiyar Southampton kwallon farko a daidai minti 23 da yin wasan sannan James Ward-Prowse ya kara ta biyu a daidai minti 33 daga bisani dan wasa Bruno Fernandes ya barke wa Manchester United kwallon farko a minti na 59 inda a karshe Manchester United ta yi nasara da ci 3-2 akan Southampton a gasar La Liga ta kasar Spain kuma dan kasar Argentina ya jinjinawa marigayi Diego Armando Maradona bayan da ya ci kwallo a karawar da kungiyar Barcelona ta doke kungiyar Osasuna da ci 4-0 a wasan wannan mako dan wasan gaba Lionel Messi mai shekaru 33 da haihuwa ya fito da rigar New Wales Old Boys ɗaya daga cikin tsofaffin kungiyoyin Maradona na kasar Argentina bayan kwallo da ya ci na 4 ɗan wasa Martin Braithwaite da Anthony Griezmann da Philippe Coutinho su ma sun zura kwallaye a wasan na Barcelona a gasar Serie A ta Italy kungiyar Juventus ta raba maki da kungiyar Benevento yayin da dan wasa Alvaro Morata ya zura kungiyar Juventus kwallo a minti 21 da yin wasan sannan ga Tenno Letizia ya barke kwallon dab da zuwa hutun rabin lokaci a ƙarshe a kasar Faransa kuma kungiyar PSG ta raba maki da kungiyar Bordeaux yayin da suka tashi da ci 2-2 Baba Yakubu Makili sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC
to a gaida Baba Yakubu Makili yanzu kuma sai labarai a takaice
kamfanin Moderna mai hada magunguna ya ce a yau Litinin zai nemi izini na gaggawa a hukumance don fara raba allurar rigakafin cutar coronavirus a Amurka da yankin nahiyar Turai bayan gwajin da ya yi ya nuna maganin zai yi aiki da kashi 94 cikin 100 wannan neman izinin da kamfanin na nufin jami'an lafiya za su fara yi wa marasa lafiya allurar nan da zuwa tsakiyar watan gobe Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargadi a jiya Lahadi game da yiwuwar karuwar masu kamuwa da coronavirus yayin da yake magana da shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Dr. Anthony Fauci, daraktan cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ya ce, adadin karuwar masu kamuwa da cutar ba zai canza ba a yanzu da makonni masu zuwa. Bayan hutun cika-ciki ko Thanksgiving da aka mai yiwuwa mu ga karuwar masu kamuwa da cutar a yau Litinin Iran ta gudanar da jana'izar masanin kimiyyar nukiliya Mohsen Fakhrizadeh wanda kisan da aka yi masa a ranar Juma'a da ta gabata ta jawo barazanar daukar fansa daga shugabannin Iran ga dukkan alamu dangantaka tsakanin Saudiya da kasar Turkiya ta fara kyautatuwa bayan da kasashen biyu suka kwashe shekaru ba sa ga miciji yayin da shugabannin bangarorin biyu suka sha alwashin kara yaukin hudhudin su
to masauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu sake ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julia Jesus Creation wadda ta hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.